Da la FM ke magana daga babban birnin Yamai. Yanzu haka ina tare da Ismail Abubakar, daya daga cikin mambobin kungiyar dake da radin kare haƙin talaka da kuma tabbatar da ƴancin ɗan adam a Jamhuriyar Nijar, cewa da kungiyar Refat. Yau kun fitar da taron sanarwa, ko menene ma'anar wannan taro?
Ma'anar wannan taron mun so ne mu jerin gwano, mu nuna bin mu yarraba da wannan ƙarin kuɗin da gwamnati ta yi na fetrol. Da farko, hujjar da gwamnati ta bara ta ce yaƙi ne tsakanin Ukraine da Russia. To me ya haɗa Ukraine da Russia yaƙin su da man da muke huduwa cikin ƙasarmu don ƴan ƙasarmu kuma har mu saida? Malam, zan yi ma ɗan tarihi kaɗan bisa kan man namu. A kullum muna huda ganga 20,000, abinda muke sha 700,000 ko 600,000 da wani abu, kenan 13,000 nan zuwa 14,000 za mu saida ma ƙasar da muka ga dama. Amma sai muka ga gwamnatin tamu da ya kamata ta kare mu. Yanzu ka ɗauka kundin constitution namu, ka ɗauka article na uku, kundin tsarin mulki. Kiyaye zan ma turanci in fasara ma, yace government the people, parle people et pour les peuples, mulki ne na ƴan ƙasa da ƴan ƙasa tare da ƴan ƙasa. Sai muka ga kai mun yi tunda Allah wadai da wannan hukuncin da shugabanninmu suka yi na ƙara kuɗin mai da sauran matsalolin da muke ciki.
To wanda tasiri ya yi kuke kuka da shi akan ƙarin farashin wannan man fetur?
Yo, ƙarin farashin mai, ai ba mai aka ƙara ma kuɗi ba, an ƙara ma komi kuɗi da aka ƙara taɓa mai, da shi ne za a kawo abinci, saboda mu eternal consumer ne ɗan Nijar na har abada. Har yanzu dai ba abin da mu muke yi mu ci don kanmu ba tare da mun saya ba. Ka gane babana? Abinci shinkafa sai mun saya, sai an dauko ta daga Zuwal. Sayan da muke sa sai an saya, sai an dauko ta daga Zuwal. Komi da ka gani ake yi a Nijar, daukowa muke da wata ƙasa. Sai muka ƙara ma man kuɗi da muke amfani da shi.
To ai gwamnati ta ce ai saboda kawai wasu ƙasashe su dinga ɗauka ne hal a rasa mamman, shi ya sa ta yi wannan gaugawa ta tare.
Kai ɗan jarida ne, wannan kayar ni ban yarda ba. Yau mu muke shiga Najeriya mu sha mai. Mu muke shiga sauran kasashen mu je mu dauko ba nan mu dauko abincin mu dauko, sun kara kuri dan ka ƴan Nijar su zo kasa ta makafke ne ake ma babana. Wannan abun na like da baga kan makafta ba, shine nake jan kunnen gwamnati su koma. Mu mun ce ba za mu yarda ba, ba za mu yarda ba.
Kun ce za ku yi rungwano ranar Laraba ko?
Mun ce za mu yi rungwano ranar Laraba. Abin da yasa muka kiraye ku muka sanar da ku me yake faruwa, a ka'idan da ya kamata Conseil de Ville nan ya mai ba mu amsa, tiran juma ya kamata ya ba mu amsa, bai ba mu amsa ba, ya ƙara kwana biyu zuwa uku. To yau ya ba mu asu, za mu nuna mu cewa mu jerin gwadon za mu yi shi ne don gwamnati, don constitution ya ba mu inci a article 30 ya ba mu inci mu jerin gwadon na 32 ya ba mu inci mu jerin gwadon. Kenan tunda incin mu ne kamar yanda shugaban kasa yake shugaban kasa, constitution ne yasa mu kuma gan shi kai tsaya ma muke wuce. Ya dauki salonin shi da shi da ƴan gwamnonin shi ministeri, muna ce musu excellence da sauransu, incin ƙasa ne, constitution ɗin newa. To idan suka taka shi ya zamu yi, shi ne muka ce ba za mu yarda ba, za mu yi ataken wannan abun, za mu yi ƙara mu ma wajen hukuma justice kenan. Sabida ai muna cikin demokradiyya, bambanci ne tsakanin justice daban da gwamnati daban. Kenan muna fata kuma mun yarda da jujuyoyin ƙasar mu, yanzu mutanen mu lauyoyin mu suna nan suna aiki, kuma wannan hukuncin na Conseil de Ville nan ya mai ba mu yarda da shi ba. Kuma idan da suna yin tunani uwayen namu shugabannin namu za su gane cewa wannan abun don kansu muke, saboda idan Nijar ta shiga cikin matsala duka ƙasar ne za su shiga matsala. Bayan matsalar da muke faruwa, idan ka lura akwai insecurity a difawa.
Gwamnati cewar an sha irin wa'innan gwagwarmaya, su hukumomi sun ki ba ku dama yau da shekaru da dama, ba a ma jerin gwano irin wannan. Kuna gani wannan ba kawai dai kuna yi ba ne?
Aran ma zan kawo ma wata aya ta suratul balad. Allah yake ce mana laqad khalaqnal insana fi kabad, wala lam halitta adam cikin wahala. Mu mun yi imani da cewa kamar yadda demokradiyya ƴan uwanmu ɗalibai suka ba da rayuwansu da demokradiyya ta Nijar, idan za mu ba da rayuwanmu don ɗiyanmu da jikokinmu su ji daɗi, mu a shirye muke. Mun jajirce, ba mu yarda ba, ba za mu yarda ba. A yanzu doka za mu bi, ai shi ne muka gaya muku, doka za mu bi. Muka ce za mu yi a taken wannan abun, za mu je mu ga justice mu ce mata bumu. Kuma a yanzu haka maganar nake ma jujujinmu abokanmu suna nan suna aiki don su nuna ma gwamnatin ƙasar Nijar da Conseil de Ville nan ya mai wannan abin da tsaka da har sun rashin ƙa'ida. Na ce ma juma'a ya kamata a ba mu amsa, ba a ba mu ba sai ran Litinin. kenan babu adalci mu kuma adalci muke so da darajar ƴan ƙasa shi
sa kana ga wannan ba zai sa ƴan ƙasa su yi saranda ba an san ji an soke
a ƴan ƙasa suna tare da mu kuma za su tare za su kasance tare da mu ai duk mai son kanshi zai so adalci kai bakka son dignity na ce mawa darajar ka na mutsayin ka na mutum mutuncinka sai mu ga abubuwan da ake mana an dauke mu ne kaman dabbobi ko ba dabbobi bai kamata ance da kaman an dauke mu kaman bayu ba bayu bane kasan mu ne mun zabi shi wa gaban da muke so kenan abi constitution a zauna lafiya
malam Ismaila kenan kuka saurara ɗaya daga cikin mambobin kungiyar farar hula mai suna Rifa'i da ke da radin kare haƙƙin dan adam a jamhuriyar Nijar mamma Imani ce da La FM daga babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar.